birnin Washington DC muri Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani sarauniya fara a nomad dalol sai kuma Alpha Radio kuma si a Ghana kuna iya samun mu ta hanyoyin sadarwa na internet a lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu madani ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Safinat Sale Sodangi da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin za ku ji cewa rundunar ƴan sandan jihar Osun ta gargadi ƴan siyasa da cewa duk wanda aka kama da bindiga za a caje shi da laifin fashi da makami gabanin zaben gwamnati da za a yi kamar yadda aka saba duk ranar Juma'a za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da ke ci muku tuwa ƙwarya kada a manta dai lambar da a kira ita ce 202-205-6555 kada a manta a sa alamar tarawa plus da 1 sannan a jero lambobin sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga ƙasar Kamaru amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin. Kasar China ta ce dole ce aka tilasta mata daukar matakin maida martani wajen tafkawa Amurka haraji akan kayan da take shigowa da su cikin kasar ta. Bayan da ita Amurka ta fara daukar irin wannan matakin na jibga haraji akan kayan China na dubban miliyoyin kudi. Shugaban Amurka Donald Trump ne ya bada umarnin a dora harajin kashi 25 cikin 100 akan kayan haja na China fiye da 800. Kuma tun daga karfe 12 na daren jiya agogon Amurka ne wannan matakin ya soma aiki. China wata tala'anci matakin na Amurka ta ce zai iya janyo tashin hankali mai muni a kasuwannin duniya kuma ta yi kashedin cewa ita ma nan take za ta dauki matakin ramuwar gayya akan kayayyakin Amurka dake shiga kasar ta. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kammala yinin farko na ziyarar kwanaki biyu da ya kai a Koriya ta Arewa akan kokarin da Amurka ke yi na cusawa kasar ra'ayin ta watsar da shirin ta na kera makaman nukiliya. Ziyarar ta shi na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin leken asiri na Amurka ke bada rahotannin cewa Koriya ta Arewa, shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya tashi tsaye haikan wajen kara zafafa neman kayan aikin kera irin waɗannan makaman. A gobe Asabar Pompeo zai ci gaba da tattaunawa da shugabannin na Koriya ta Arewa. Daman dai Pompeo ne shugaba Trump ya baiwa aikin ganin an aiwatar da yarjejeniyar da shugaban ya kulla da shugaba Kim a taron kolin da suka yi a cikin watan jiya a Singapore akan batun makaman kara dangin na Koriya. Wani gwanin ninkaya na kasar Thailand ya rasa ransa bayan da iskar oxygen da yake shaka ta kare mishi a cikin kogon nan da ake kokarin fito da matasa 12 ƴan kwallon kafa da suka makale a cikin sa dake can Thailand a cewar wasu jami'an kasar wanda ya mutum mai suna Saman Punan wanda sojan ruwa ne na Thailand ya mutu ne a lokacin da yake kokarin jan bututun iskar oxygen da ake kokarin kaiwa ga matasan amma ashe shi kansa bai da isasshiyar iskar mutuwarsa wacce ita ce asarar rai na farko da aka yi na nuna hatsarin da ke tattare a yunkurin da ake na fitowa da yaran wanda tun cikin watan jiya suka makale a cikin kogon Haka kuma a bisa rahoton jirgin ruwan da ya nutse a Thailand, an sake bada rahoton cewa zuwa yanzu jimillar mutanen da suka halaka a sanadin nutsewar jirgin kwale-kwalen a tsibirin Phuket na kasar ta Thailand ya cira zuwa mutane 33. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A yau Juma'a wata kotun yaƙi da cin hanci da rashawa da ke Pakistan ta yanke ma tsohon Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif daurin shekara 10 haɗe da tarar dalar Amurka miliyan 10.5 a dalilin ya kasa kare kansa akan yadda shi da iyalansa suka mallaki kaddarori masu tsada a kasashen waje. Sai kuma ƴarsa Maryam Nawaz da aka ba daurin shekara 7 da tarar fiye da dala miliyan 2.5 akan ta boye kadarorin mahaifin nata a kasashen ƙetare da kuma daurin mai gidanta shekara 1. Akwai yaransu guda 2, Hassan Nawaz da Hussein Nawaz da ake zargi wanda mahukunta suka ce tun daga farko sun kirda su zo kotu. A sanadiyar haka kuma ba za a yanke musu hukunci ba sai suna nan. Sannan an umarci gwamnatin Pakistan kwace duk kadarorin su dake manyan unguwanni a garin London. Da yake magana da manema labarai a birnin London tare da diyarsa sa'o'i bayan hukuncin kotun Sharif nuna gamsuwarsa da kotun kare da kotun hukuncin kotun yayi tare da cewa amma a shirye yake ya koma Pakistan don shiga gidan jarin duk da dai ya bada uzurin rashin lafiyar matarsa za ta iya hana shi komawa kasar sa da wuri.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla kamar yadda wata kila aka ji a farkon shirin da ɗan sandan jihar Osun ta gargaɗi duk wani ɗan siyasa da aka kama da bindiga. Domin ƙarin bayani ga rahoton Hassan Umar Tambuwal.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Osun ta ce duk wani ɗan siyasa ko wakilin 'yan siyasa da aka kama da bindigogi a lokacin zaɓen gwamnan da za a yi a watan Satumba mai zuwa a cikin wannan shekara za a caje shi da laifin fashi da makami. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Osun, Mr. Femi Adewoye ne ya furta hakan a birnin Oshogbo a lokacin da yake yi wa masu ruwa da tsaki a zaɓen gwamnan da za a yi a watan Satumba mai zuwa jawabi.
Life force explosive ordnance civil highway anti-kidnapping section we are going to deploy them.
Commissioner Yan Sanda Femi Adewoye wanda mataimakin Commissioner Yan Sanda mai kula da aikace-aikacen Yan Sanda a jihar Osun Mr. Muftau Ayende Abu ya wakilta yace za su jibge rundunonin Yan Sanda irin su masu gano ababen fashewa masu hana satar mutane da dai sauransu domin hana tada hatsaniya a lokacin zaben gwamnati. Ya buƙaci jama'a da su haɗa kai da jami'an tsaro don a gudanar da zaɓen gwamnan lamuri lafiya. Shi ko kwamishinan hukumar zaɓe a jihar Osun, Mr. Olusegun Abaje, wanda Mr. Stephen Adewande ya wakilta, ya ce sun shirya na'urorin su don gudanar da zaɓen gwamnan.
Our character has been enhanced at the moment since the It is very unfortunate that youths are all those that are being used to politicians. You can't find politicians using their own children. You can't find them using their own family.
Mr. Olusegun Abaje ya ce na'urar kari da nanan daram a halin yanzu ya ce saboda haka ba za a lamunci magudin zaɓe ba ya ce abin takaici ne yadda 'yan siyasa ke amfani da matasa don yin ta'asa a zaɓe amma ba su yin amfani da 'ya'yansu. Kwamishinan zaɓen na jihar Osun ya buƙaci matasa su ƙauracewa duk wani ɗan siyasa da ke son yin amfani da su don tada fitina a lokacin zaɓe ko kuma bayan zaɓen. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan Umar Tambuwal, in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Babu wani maudu'i a yau da muka sa, saboda haka za ku iya kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da ke ci muku to a ƙwarya. Kada a manta lambar mu ita ce 2022-2655 sai a sa alamar tarawa to plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Kafin nan a shakata da wannan waƙar.
Ahmad Shanawa Baban Chakwai.
Ashe gaskiya tana da daɗi, ashe gaskiya tana da daɗi, ashe gaskiya tana da rana, magar ya ce ba za ya yi dace ba. Ni ba gida ba ni ba mota ba, ba mai tara dukiya masu yawa ba, baba na shi ba gwamna ba, ba shugaban kasa ba, ba kuma memba ba, ban je makaranta mai tsada ba, ban je Dubai ba, kuma ban je London ba, gidan mu ba a GRA ne ba, ban dauki selfie na sa Instagram ba, ko za na zan masaniyar ruware jiwa. Ashe gaskiya tana da dadi, ashe gaskiya tana da daci, ashe gaskiya tana da rana, magar ya ce ba za ya yi dace ba. Ta fada a rijiyar soyayyar ta cikin dare na ta tunanin ta, na ɗau waya na leka shafinta na Instagram har ma na Twitter. mutanta nai na am da kyawun surarinta nai di yam nace kin hade yam mata ta godiya mai request din nan barinta farin ciki ya kama zuciyata ce nake kamar bani ne ba ashe gaskiya tana da dadi ashe gaskiya tana da daci ashe gaskiya tana da rana magar yace ba za ya yi dace
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To madalla a yanzu haka mun samu kiran mu na farko wani ne akan layi
San Nasir Mamman daga Zuru
To Mal Nasir Mamman muna sauraron ka menene a zuciyanka today Mal Nasir kana tare da mu
Hello
Mal Nasir kana tare da mu To muna sauraron ka menene ra'ayinka
To ra'ayina dai shine a yau irin yadda abubuwan su kasancewa
Na'am
Hello
Muna sauraron ka muna jinka
Hello
Mala Nasir muna jin ka baka jin mu ne?
Hello?
To bari mu je Kebbi. Wanne ne akan layi daga Kebbi?
Suna Nasir Muhammad Koto area Zuru Kebbi state wanda aka fi sani NLC.
To nama Nasir menene a zuciyanka a yau?
Wato ra'ayina yau ina da warko ina mai girma ko na fata alheri da ya ci shari'a da ya kada shari'a da yake da dan uwan shi. Na biyu kuma ina jina ga mai gidan mu Faruku ina bo. Biyan gwamna ubangiji Allah ya kara musu lafiya kuma Allah ya taimake su da taimakon sa sannan na uku ina kira ga jama'a Zuru Emirate gaba dai
to mallan kana tare da Mal Nasir to da alama mun rasa Nasir bamu je Kaduna wani ne akan layi da Kaduna
ina magana da Najiru a ce musu libi ne daga nan ga daga
to mallan muna sauraron ga fili gare ka
ina da mai aiki
a lafiya alhamdulillah
na ni ina roƙo ne da girma gwamnan Gombe ko wani dan uwana da ake cewa Abubakar wanda wani alkali ana kira ne da tagaram ya ruhi shekara biyu don Allah sai maka su samu shi don Allah daga da ya kama shi ruhi shekara biyu wani
to ya kamata ka batsari ka je ka shiga da korafinka ga yan siyasa da ka zaba tun da kankan sanin ka haciya man zuwa sama ka tuntube irin wannan hanyoyin
ka kuma wala ni ne muna ga daji domin Allah ba sai dai mu roke shi kai muna neman don Allah sai maka su ke shi
To mallan da fatan wannan kira da kai anji bari mu kora koma za mu ƙara komawa Kebbi wani ne aka layi da Kebbi
Muna magana da Mallam Mu'azz Dauda daga jihar Kebbi
Mallam Mu'azz Dauda muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau
Azan da ra'ayina akan wayannan ƴan siyasa da ke canza sheka To muna son ƴan masu kishin ƙasa ne ba masu son wani abun gaba duk wanda baya mana ƙarya a ce ana kishin talaka ba
to da kace ƴan siyasa masu sauyi shiga kana nufin wanda suka fita daga APC ko PDP ko daga PDP su komo APC wanda kake nufi kenan
ko ina dai mu muna son masu kishin talaka ne baya mana ƙarya ana cewa ana son kishin talaka ba a kishin ƙasa saboda haka duk mai son kishin ƙasa mai son kishin talaka shi
To Mallam Mu'azz mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je Kaduna wanne ne aka layi da Kaduna
Assalamu alaikum
Amin wa alaikum assalam ya sunan malamu
Ina maka fatan alheri
Yawa sannu
Yawa kana magana da Yakubu Dauda Sabon Wasaban garin garin kamar Ikulu
To Yakubu Sabon Wasaban muna sauraron ka
Yawa zangon ka ta local government
To menene ra'ayinka yau muna jin ka
Yawa ni ra'ayi na kan ƴan siyasa ne idan wani ya canza shekara kuma na party musamman idan dan ATC ya bar ATC kuma PDP sai ya rasa kowa da fago da fi da yawa to abin da nake cewa da ƴan wani ƴan siyasa kowa yana bin yanda ya zai mushi ne ba wanda ta ba Qur'ani saboda haka bar kowa ya ra'ayin shi
wato dai kana nufin kowa yana da ƴancin wato kana nufin dai kowa yana da ƴancin zaɓin abin da yake so in ya ga wannan ba tamar bai canja je inda ya kamace shi ko
kwarai kuwa
to Malam Yakubu 707 mun gode da wannan kira naka. Bari mu je Yobe. Wani ne aka layi daga Yobe?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam. Ya suna malamin?
Alai Muhammad Yansawa daga garin Dabti.
To Malam Muhammad dan kashi rediyon kar Allah sai mu magana ko?
Yawwa to zaka yi radio
na. Yawwa to me yake ci matuwa ƙwariya yanzu a yau din?
Ni abin da yake ci mun tuwa ƙwariya game da ra'ayin siyasar Najeriya mu irin kanje shekan nan da mutum ya zuma sari kaman wajen su can wal ko su gwanin su kan zakon ko su ce su ba san matsayin su ba cikin siyasa wannan kaya kawo mu magoya ba su na rutu kanmu ne ba wannan zai kawo ci gaba mu a gani su kawai su ne ta kasance ba su ne dan Najeriya ba su ne dan talakawa kansu ba mu abin da yake ci wannan kowa ƙwariya in siyasa nan za su kawo nan ci gaba su zai ci gaba nan ci gaba kansu ne Allah ya kata ki gona
wace shawara zaka Malam Muhammadu
Guba Galadima shi Guba Galadima jahar mu SC ana da kika da kokari amma ka duba kan jami'ar APC amma ya ce ya batta dama can lokacin da kaje firma da shi Lagos ai a lokacin ma baya goyen bayan buhari da goyen bayan koko sai ta bi
to Malam Muhammad to mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je Katsina wane ne akan layi da Katsina
Assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam ya suna malamin
Ali Ali
to ba ma jin ka dai sosai Malam Ali ba sani ba ko rediyon ka ci a kunne
to gaskiya wato abin da wanda ya ce so ba ya san nan amma da haka karfu ya yi cikin ba wai su ba wai su da yin nan ba haka kuma su ba galadi ba nan amma aka yi shi su ya so a da ya kuma san ba hadde da ya ci ce yayi amma shi yana abin wannan a su ba su kuma ta
so to Malam Ali duk da yake dai ba ma jin ƙara sosai ƙaran muryar ka tana fitowa kamar yadda ya kamata amma mun gode da wannan ra'ayi naka har yanzu dai muna Katsina wane ne akan layi da Katsina
Shaibu Shargal daga Katsina
to Shaibu Shargal muna sauraron ka menene a ranka
to ni abin da ke raina shine kan dai magana nan dai nake yin sanjan jam'iyya da mutane ke wasu na kore to ana hakika ni gaskiya ni a ra'ayina shine cewa kamar su shede su Guba Galadima su tambuwar da sauran su da ake magana shine in dai mutane da gaske suke in kishi kasa ne to ya kamata a ce sun ba da gudunmuwa tsari kan da ke kasan nan saboda mu ba dan kowa ba sannan kowa ya san da aka karbe ta daga PDP irin commercial da aka tadda to raka bari wa a ce mutane sun samu 100% yadda suke so
to wace shawara gare ka wace shawara zaka ba su
yawa
wace shawara zaka ba su muna sauraron ka wace shawara zaka ba su kan hada kan jami'an ko kuma hada kan gaba domin ci gaba kasa
yawa shawara zan bada shine su shugabanni na jami'an APC yanzu zan na sukuna da mutane su zai mai korafin su idan korafin su abu ne wanda yake mai muhimmanci kwarai to a sakanta domin a ciyar da ƙasa gaba
to Malam Shaibu mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Kaduna wane ne akan layi
to Sharfila Shugum albarka da yammaci
yawa barka da waki magana
Malam Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasa Kano tarayyar Najeriya
to Malam Murtala fili gare ka
to madalla Sharfilu gaskiya shi da takin ba mu mamaki duba da kafin zaben mai girma shugaban kasa an aji aiki ta shirye-shirye da shi muna buga waya mu tambaye shi idan jam'iyyar nan an samu matsala ne zai faru suka ce za su tsaya a cikin ta kuma Allah da duk sai shirya mu kowanne kalubale da zai taso ba su fita ba amma yau gashi mun yi mamaki wanda kadai zan ce rage shi ne kaga barista ya kullera din nan shi ya rage wanda muke daura kafin zabe ya daure to muna kiran shugaban kasa da babban murya ire-iren waɗannan masu kare muradin shi aka wace duba su ya san me zai musu da fatan za ku tashi lafiya
to Malam Murtala mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi da kake kira ka bayar bar mu je Nasarawa wane ne akan layi daga Nasarawa
Assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam ya sunan malamin
sunana Rufa'i Usman kakan Zaria daga nan jihar Nasarawa
to Malam Rafa'i muna sauraron ka
to gaskiya zan yi tsokaci a game da waɗanda suke
to muna jinka kana tare da mu
eh ina tare da ku
yawa ya sunan malamin kuma daga ina daga Bauchi
sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi
to Malam Ayuba muna sauraron ka me zaka ce a yau
to ra'ayina na yau mu ɗan karamar hukumar Danjuwa a jihar Bauchi muna kira mu shugaban kasa Muhammadu Buhari da gwamnatinsa su taimake mu akan su gina mana Federal College of Education a karamar hukumar Danjuwa a Katin Madaki a jihar Bauchi wannan shine babban damuwar mu saboda dalibai da muke da su da yawa nagode mai magana Ayuba Garba Imam rabin madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, da fatan waɗanda kai kira domin su sun ji ka, kuma da daga waya kuma ka ƙarshen daga wayoyin mu a yau, sai kuma gobe, sai kuma ranar Litinin idan Allah ya kai mu, za mu sake buɗe muku layuka domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode. To madalla, har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, wanda yanzu haka agogon muke cewa karfe 5:09 na yamma. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Gasar kakan Elivan na kasar Jamhuriyar Kamaru makonni 29 kenan, da kulakulak din kasar guda 18 suke fafatawa tsakaninsu. Har yanzu dai kulak din Cotton ta birnin Garwace take da matsayi na farko a kan allon da maki 59, sai mai mata ta biyu ita ce kulak din UMS ta birnin Lum da maki 47, ta uku kuma ita ce kulak din Bambutus de Buda da maki 45. Sai waɗanda suke jallayi su ne na 16 ita ce kulab ɗin Colombe da maki 32, kulab ɗin Egil kuma take da matsayi na 17 da maki 30, sai ta 18 ita ce kulab ɗin Yaport da maki 23. Mun leƙa hukumar ƙwallon ƙafa na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Finkafut, anda manyan masu gudanar da harkokin ƙwallon ƙafa na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru suka dakatar da gasar Elite 1 da kuma Elite 2 na ƙasar. Ana gab da faɗawa makonni 30 da cigaban gasar domin rashin isassun kuɗaɗe na cigaba. Amma Coach Umaru ya shaida mini irin rikicin da yake faruwa a hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar.
Abin da ya kawo matsala shine farkon owner, kasan shine ya fara zama wanda yake chairman, wanda shine zai gyara dushanin da yake wucewa na shanin zancen ball na federation. To da ya zo ya sanya wani contract wanda zai ba wa league da football wanda suke tafiyar da wasan ƙwallon ƙafan Kamaru na league, zai ba su miliyan 150. To ya ba da shawara, ina ga shauran abin da ya shaura ba yawa. To shi ne yanzu wannan hati da ya zo, sai aka tambaye hati ya ba wa liga kuɗi, sai hati ya ce shi ba zai ba da ko dala ba, saboda babu wani convention da ya nuna cewa federation za ta ba wa liga kuɗi. Shi ne shi kuma president ɗin liga shi ne Mrs. Kemenge, shi kuma shi ke so tun da yake haka ne ba zai gama champena ba, zai dakatar da champena. To shi ne jiya ya fito da wata labarai, ya ce to duk a dakatar da wasan da za a yi na Premier Division. To yanzu abin da ake ciki kenan.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka na yau, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙungiyar 'yan ta'adda ta ISIS ta daina zama abin tsoro kamar yadda take a da. Ƙarfinta na ƙara raguwa, amma ana nesa da kawo ƙarshenta duk da rasa madogara da ta yi a ƙasashen Larabawa. Mayaƙanta sun bazu a faɗin duniya don yaƙi, musamman a ƙasashen Musulmai. Ƙungiyar ta ISIS ba ta yi iyaka da ƙasashen Iraki da Siriya ba, mu ma haka ba mu yi nesa ba, a cewar manzo na musamman na ƙungiyar da ke yunƙurin murƙushe ƙungiyar ISIS, Brett Magok, a lokacin da yake jawabi a wani taro. Wannan taron yana ƙara nuna yadda muka duƙufa wajen ganin mun kammala wannan aiki da muka fara a Iraki da Siriya, da kuma tabbatar da cewar ISIS ba ta ƙara tasiri a ko'ina ba, musamman a nahiyar Afirka. A ƙasar Siriya yanzu haka ISIS na riƙe da kashi biyu na yankin da suke riƙe da su a da. Kusan mutane miliyan 7,700 na rayuwa ƙarƙashin ƙungiyar ISIS, suna samun kimanin dalar Amurka biliyan 1 a duk shekara. Kana suna ƙara yaɗuwa da ba a biya, a cewar Mr. Magok. A ranar 1 ga watan Mayu, mayakan kasar Siriya sun fara wani aikin kawo ƙarshen ta'addanci. Suna ƙoƙarin ganin burbushin ISIS ba su da wata mafita, yayin da muke ƙara ƙaimin farmaki a yankunan da suka rage. A kasar Iraki kuwa fada ya ƙare, amma ISIS tana ci gaba da zama barazana. Nan ma tabbatar da zaman lafiya mai ɗaurewa na da mahimmanci. Ya zuwa yau, kimanin mutane miliyan 4 waɗanda suka rasa muhallansu a Iraki suka koma gidajensu a yankunan da 'yan ta'addan ISIS ke riƙe da su a da. Duk da haka, tilas ne a ci gaba da gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya domin ganin sauran 'yan Iraki mutane miliyan 2 waɗanda har yanzu aka raba su da muhallansu sun koma gidajensu. A ƙarshe a Afirka, taron haɗin gwiwa na aiki da abokan ƙawance don ganin sun taimaka wajen daƙile duk wata hanya da ISIS za ta iya amfani da ita da sauran wasu ƙungiyoyin ta'addanci. Wannan yunƙurin na haɗin gwiwa zai ci gaba da aiki don ganin ba su samu nasara a nahiyar ba, da kuma toshe hanyoyi da suke bi ta ƙasashen Libya da Sudan da Maghreb. A ƙudurin aniyar, ba ganin an samu nasara cikin ƙanƙanin lokaci ba, amma ganin an murƙushe ISIS baki ɗaya. Nasara mai ɗorewa ta wuce kawo ƙarshen ta'addanci da rusa daular ta'addanci a ƙasar Iraki da Siriya. Yana nufin a kawo ƙarshen baƙar aƙidar ta'addanci da amfani da kafofin sadarwa ana yaɗa aƙidar, da shawo kan mayaka da ke sauran ƙasashen duniya, da daƙile hanyoyin samun kuɗinsu, da taimakon jami'an cikin gida, 'yan sanda da sojoji, da yaƙi da su a cikin gida. A cewar manzo na musamman Mr. Magog, muna alfahari da irin nasara da muka samu a Iraki da Siriya. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Ƙasar China ta ce dole ce aka tilasta mata ɗaukar matakin mai da martani wajen tafkawa Amurka haraji akan kayan da take shigowa da su cikin ƙasarta, bayan da ita Amurka ta fara ɗaukar irin wannan matakin na jibga haraji akan kayan China na dubban miliyoyin kuɗi. Shugaban Amurka Donald Trump ne ya bada umarnin a ɗora haraji kashi 25 cikin 100 akan kayan haja na China fiye da 800, kuma tun daga ƙarfe 12 na daren jiya agogon Amurka wannan matakin ya soma aiki. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kammala yinin farko na ziyarar kwanaki 2 da ya kai a Koriya ta Arewa akan ƙoƙarin da Amurka ke yi na cusawa ƙasar ra'ayin ta watsar da shirinta na ƙera makaman nukiliya. Ziyarar tashi na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin leƙen asiri na Amurka ke ba da rahoton cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya tashi tsaye haikan wajen ƙara zafafa neman kayan aikin ƙera irin waɗannan makaman. Wani gwanin ninkaya na ƙasar Thailand ya rasa ransa bayan da iskar oxygen da yake shaka ta ƙare mishi a cikin kogon nan da ake ƙoƙarin fito da matasa 12 'yan ƙwallon ƙafa da suka makale a cikinsa da ke can Thailand, a cewar wasu jami'an ƙasar. Wanda ya mutum mai suna Saman Funan, wanda sojan ruwa ne na Thailand, ya mutu ne a lokacin da yake ƙoƙarin jan bututun iskar oxygen da ake ƙoƙarin kaiwa ga matasan, amma ashe shi kansa bai da isasshiyar iskar. A yau Juma'a, wata kotun yaƙi da cin hanci da rashawa da ke Pakistan ta yanke ma tsohon Firaministan Pakistan Nawaz Sharif ɗaurin shekara 10 a tare da dalar Amurka miliyan 10.5.
To madalla a gaishe ki. To masu sauraro, dunin maka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku jo su daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Safinatu Sodengi
da ta yi gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau Mr. Cedric, ni Sarfila Hashin Gumal ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.